أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بير قوات الربيع الثاني هجرة دبو ديدا داري هدود أربعين دا بقي ياي ديدا ران إشرين دا بقي قوات سبتمبر ميلادية دبو بيودا إشرين دا بير الخيرين دي كي تشكمون رانكو منا ركون الله سبحانه وتعالى يادات الدموسو أبون دي كي شريني على يوم منا ركون على يكاريم. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu dama na dawowa don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazi Ihya Ulumuddin Al-Islami wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fondu Day, daidai kasuwar Bankane, birnin Niyami a Jamhuriyar Nijar. Wanda yau insha Allah za mu tashi a farkon sura da take cikin juzu'i na 30 daidai a cikin ajzal Qur'an mai girma, farkon suratul Naba. Suratul Naba'i insha Allah kanta za mu tashi zuwa abinda Allah ya so. Wannan surar dai shine sunan da take da shi a cikin Alkur'ani mai girma, ba ta da wani sura sabanin suratul Naba ko kuma an mai tasalu. Wahiya kulluha makkiya, sura ce dukanta an saukar da ita a garin Makka, makkiya ce, tana da ayoyi 40 daidai, tana da kalma 173, tana da harafi 816. Kenan idan Allah ya ba mutum ikon karanta wannan sura yana da lada mai girma. Allah ya amfanar da mu abinda sura ta kunsa da abin take karantarwa. Daga cikin abin da sura take karantarwa, bayani akan tambayar da mushrikai suke yi game da al'amarin Alkur'ani mai girma da kuma inkari da suke yi na tashin alkiyama. Sura za ta tabbatar muna da hujjoji da suke nuna kaɗaitowar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, da kuma tabbatar mana da cewa lalle tashin alkiyama gaskiya ne zai kasance, kamar yadda Allah ya bayani a cikin wannan sura. A cikin surar Allah ya ambaci abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama, kuma a cikin surar za mu ji abinda Allah ya yi makafirai tanaji na azaba, da kuma bayanin abinda Allah ya yi wa masu jin tsoronsa tanaji na ni'imarsa. Da ƙarshe surar za ta ƙarashe da bayani a kan jan kunnen mutane su nisanci azaba makusanciya, shi ne azaba na tashi alkiyama. Domin kullu atin qarib, duk abinda zai zo kusa yake, da kuma abinda za mu ji na fatan da kafirai suka yi, ina ma sun kasance ƙasa kamar yadda aka ce da dabbobi su kasance ƙasa. Da ƙarshe dai za mu ga abinda suka nema, na fatan hakan bai samu ba. Allah maɗaukin sarki ya yi jagora. Allah ya fara a aya na farko cikin wannan sura, bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah ya ce amma ya tasa'alun, amma ai amma fahudhifat nun thumma hudhifat alif, asalin shi an ma sai an kashe shi aka ce amma, inda wannan usulubi ne daga cikin asalib na larabawa haka yana kasancewa kamar da Allah ya ce fima kamar fima sai a ce fima shine amma yatasaalun ai game da wani abu ne kafirai suke tambayar sashen su lokacin da manzon Allah ya zo yana yin kira sai ya ambaci akwai tashin alkiyama to kafirai suke ji suna tambaya game da wannan fa abun da zai faru suna tambayar junansu da gaske ne in an mutu za a tashi ko ba za a tashi ba shine Allah ya ba mu amsa anan Allah ya ce suna tambaya ne anin naba'il azim game da labari mai girma annaba'u huwa al-khabar dhu ahamiya shine labari wanda yake da muhimmanci wasu akwai bambanci tsakanin annaba'u da al-khabar kullu naba'in khabar wa laysa bi kulli khabarin naba duk labari da yake da muhimmanci to sai a ce da shi annaba amma ba kowane labari bane yake zama naba yana iya zama khabar bai zama naba'i ba an gane misali ko Allah madaukin sarki ya muna jagora amma yatasaalun akan menene kafirai suke tambayan junansu Allah ya ce anin naba'il azim game da labari mai girma maluman tafsiri sun yi sabani game da wani irin labari ne ko suka ce huwa alquran suna tambaya game da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko suka ce a anin naba'il azim shine akan shi annabin kansa suna tambaye junansu game da wannan da yake kira zuwa ga an mutu an tashi yaya yake wasu malama suka ce a annabawul azim anan ko yawmul qiyama shine ranar tashi alqiyama suna tambaya game da tashi alqiyama ya za a yi an mutu a ce za a tashi shi yasa imamu tabari yake cewa dukkan wannan ma'anoni suna iya shiga su yi tambaya akan qur'ani ko tambaya akan tashin qiyama ko tambaya game da me game da shi manzon kansa saboda in ka duba kowanne akwai dalilin da yake nuni akan shi shi dai qur'ani naba'u ne Allah ya ce qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun kace da su qur'ani labari ne mai girma ko kuma kafare kuna bijire masa kenan da Allah ya ce anin naba'il azim ina iya zama alqur'ani suna tambaya game da alqur'ani shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama in aka ce da shi annaba aka yi la'akari da qira'a imamu nafi imamu nafi yana karanta ya ayyuhan nabi ay minan naba da annan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa munabbi'un wa munabba shi yana ba da labari kuma ana ba shi labari ya bayar ina yana iya ya dauki wannan ma'anar kuma yana iya zuwa ya dauki ma'anar ranar kiyama kanta wannan siyaki ga baki daya da imamul mufassirin imamu tabari ya shiga yana iya shiga duka saboda akwai ka'ida ta malaman usulu idan lafazi yana da ma'anoni da yawa kuma yana iya yiwa duka ma'anoni su shiga duka sai a shiga yana sai mu fassara shi amma yatasaalun ai amma game da wani abu ne yatasaalun suke tambaye junansu anin naba'il azim suna tambaya ne game da labari mai girma shine labarin qur'ani shine manzo sallallahu alaihi wasallam suna tambaya akan shi shine kuma labari game da tashi alkiyama Allah subhanahu wataala ya muni jagora allabihum fihi mukhtalifun wanda suka yi sabani game da shi akan qur'ani wasu sun gazgata sun yi imani da manzo Allah wasu sun kareta haka ma bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi imani da shi wasu sun kareta shi haka ma in mun dauka akan kiyamar sahabban manzo Allah sun yi imani da kiyama kafirai su kuma sun kafirce kaga sun yi sabani game da wannan labari kenan dai da mi yana komawa ne zuwa ga annaba in ma mun dauke shi akan shi annaba ko alquran minhumul mukaththibun wa minhumul musaddiqun ko in an ma dauka akan manzo ne minhumul mu'minuna bihi wa minhumul kafiruna bihi in ma an dauka akan tashi alkiyama ko sun yi imani ko sun kafirce shi yasa Allah ya ce allabihum fihi mukhtalifuna shine wanda suke sabani a cikin sa. Allah ya ce kalla, al'amarin ba haka yake ba. Me da mushrike suke tsammani? Sai ya alamuna, da sannu dai za su sani, ma'ana su masu ƙaryatawa, da sannu za su san sakamakon ƙaryatawar su. Thumma kalla, sai ya alamuna, sa'annan da sannu za su sani sakamakon ƙaryatawar da suke yi na zuwan da manzo ya yi musu da gaskiya. Wannan an yi ta'kidin magana ne kenan. To daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wasu alamomi da suke nuna ƙudura ta sa da kuma ni'imomi da ya yi mahalittunsa, kun gane ko, da kuma kula da Allah da yake yi ba bayansa. Allah da ya bayi yana kula da masalih ɗinsu, abinda duk zai gyara musu rayuwa Allah yana kula da shi. Sannan Allah ya yi wannan dan ya zama hujja ga bayi cewa Allah shi kadai ya cancanta abauta masa banda waninsa. Sai Allah ya ce alam naj'al al-ardha mihada, ashe ba mu ne muka sanya ƙasa ta zama shinhida gare ku ba, muka shinhida muku ƙasa ta zama kawo tabarma a gare ku? Nan labari ake ba su, amma Allah yana son ya tabbatar muna shi yayi haka. Mu ne muka shinfida muku ƙasa ta zame muku shinfida, wal jibala autada, kuma muka sanya duwatsu su zamo muku ginshikai waɗanda suke riƙe ƙasa don kada ta menene, don kada ta ju katta motsa. Allah ya sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa suka ɗaure ƙasa. Allah ya ce mun yi haka ne saboda ku, ku ƴan Adam. Duk sanda ka ga dutse duk girman shi kusan kashi uku ko huɗu abinda a ƙasa ya yi wanda ya hito waje, don kada ƙasa ta girgiza da mu mu samu zaman lahiya. Allah ya wannan. Isa Allah ce wal jibala autada, ai ja'alnal jibala thabita li tathbitil ard, mun sanya duwatsu su tabbatu a saman ƙasa don su tsaye da ƙasa kada ta yi motsi da mu samu tashi hankali. Wa khalaqnakum azwajan, Allah ya ce muka halicce ku nau'i daban-daban, maza da mata. Allah shi ya haka rahama ne gare mu kuma ni'ima ne gare mu, aka yi maza aka yi mata, inda Allah ya sauri sai shi maza. Da ka je ka ci ka sha lemu sai ka ɗau ciki ka je ka haihu, kawai maza su yi ta haihuwa shi kenan. In Allah ya sauri sai shi ku mata, duka duk duniya ya zama mata ne, Allah yana iya wannan. Amma saboda tausayi na Allah da rahamar Allah sai Allah ya yi maza ya yi mata don mu tausaya wa juna, kuma Allah ya sanya ƙauna da rahama tsakanin mazaje da mataye. Wannan ne mace ta Allah, wannan maslahar mu ce Allah ya duba. Allah subhanahu wataala ya ce waja'alna nawmakum subatan, sannan muka sanya baccinku ya zamanto hutu a gare ku, ay rahatan li abdanikum, muka sanya bacci ya zama hutu gare ku. Kuribi hikima ta Allah, ka gaji tibis da ka zo ka samu abinci mai kyau, kada ka samu inuwa mai sanyi ka kwanta, da ka tashi sai ka ji ka wuɓa kai wannan gajiya ba. Da Allah bai cire mu na gajiya ai ko in ba mu yayi. Amma Allah ya ce saboda maslahan mu sai ya sa gajiya hutu ya zamanto maganin gajiya gare mu. Sai sai Allah ya ce waja'alna nawmakum subatan, muka sanya bacci ya zamanto hutu a gare ku. Waja'alna al-layla libasan, Allah ce muka sanya dare ya zamanto sutura a gare ku, ma'ana muka sanya dare kamar sutura. In dare ya sai ka ga duhu ya lullube ko ina, in mutum na nesa da kai baka hangen shi, in ka zo ma ka kwanta, in mutum ya shigo ɗaki bai haske tila ba baya ganin ka. Allah ce mu muka yi wannan saboda maslaha, saboda mutum in zai yi kwana cikin duhu kwana ya fi zama daidai da natsuwa irin in yana kwana cikin haske. Saboda Allah yana son mu yi kwana mu huta, sai aka sanya mu na duhu ya zama ni'ima a gare mu. Waja'alna an-nahara ma'ashan, Allah ya ce muka sanya yini ya zama lokaci neman abinci. In safiya ta yi ko ta zo neman abinci, ka san wani inda da dare ne za a rinka neman abinci, wani sai yawa ta kashe shi. Masu Allah ya sa da rana kowa za ka yi taya kowa baka jin tsoro ka nemo abin da za ka ci su iyalinka. Allah ya ce mun yi haka ne saboda maslaha ku ku ƴan Adam. Shi ya sa Allah ya ce waja'alna an-nahara ma'ashan, muka sanya yini ya zama lokacin da za ku je neman abin da za ku ci da ku da iyalanku. Babana ila fawqakum sab'an shidadan, muka gina sammai bakwai masu ƙarfi a saman ku mutane kenan. Abanaina fawqakum sab'a samawati, muka gina sammai bakwai akan masu ƙarfi, shine shidadan masu ƙarfi wanda babu tsaga a cikin su. Ai mun sha bayanai kamar da yazo a cikin hadisi, kowace sama tsakaninta da ƴar uwarta tafiya ce ta shekara 500. Kowace sama, kuma kowace sama kaurinta in za a fasa ta sai kai shekara 500 kafin ka fasa ta ka kai samanta. Allah ya ce saboda wa mun kai, saboda kowa mutane ya Adam, saboda hidima gare ku. Kai ka san ko gida ne, mutum ya gina gida mai hawa 100 ya ce ya yi shi don kai, ai ya girmama ka. Bale sama, Allah ya ce ya yi ba guda ba, saboda mi? Saboda maslahan mu ya Adam. Allah ya girmama mu, mu gode wa Allah, kamo butarcewa Allah laye mu ne mu. Allah subhanahu wataala ya ce waja'alna sirajan wa haja, muka sanya rana ta zama mai bada haske tare da zafi a cikinsa. Sirajan wa hajan, rana wadda tana ɗauke da haske kuma tare da zafi a cikinsa. Kun gane ku? Sirajan wa hajan, ai wa ƙadan. Kun ga rana haskenta maslaha ne gare mu ya Adam, kuma a cikin hasken rana da babu zafi da ya zama matsala gare mu. Sai Allah ya haɗa hasken rana tare da zafi saboda maslaha gare mu ya Adam. Kun ga wasu cututtuka ba sai ka tai likita ba, da rana ta hito ta buge ka sai ka samu lafiya ba ka ma sani ba, saboda maslaha a gare ka. Akwai wuraren da za ka ga in rana ta fito har ɗaukar hoto suke yi, ashe rana ba musiba ba ce, ba jaraba ba ce, ni'ima ne ga ɗan Adam, maslaha ne gare mu mu ƴan Adam. Shi yasa Allah ya haɗa zafin rana, hasken rana tare da zafi. Allah subhanahu wataala yake cewa وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ, kuma mu ne muka sabkar daga cikin giragizai. Giragizai shine as-suhubul mumtira, giragizai wanda suke dauke da ruwa shine mu'sirat. Ma'an fajjaja, muka sabkar da ruwa wanda yake mai zuba da yawa, ba shi ce kaman da bakin ƙwarya. Allah ce ruwan da kuke gani yana zuba daga cikin giragizai daga sama, Allah ce mu ne muka sabkar da shi saboda maslaha gare ku. لنخرج به حبا, don mu fitar da abincin da za ku ci. Hab kamar abincin mutane, nau'in abincin da mutane za su ci. Wanabatan, da kuma tsirrai, nau'in abincin da dabbobi za su ci. Duka yana fitowa ne sanadiyar zubar ruwa daga sama. Ƙasa ta bushe, babu wata alama, in aka zubo ruwa daga sama to sai ka ga ƙasa ta fitar da tsirrai daban-daban, wannan mutane su amfana da shi, wannan dabbobi su amfana da shi. Shi yasa Allah yake cewa linukhrija bihi habban wa nabata, domin mu fitar da abincin da mutane za su yi amfani da shi, shine habban, ai mimma ya'kuluhu an-nas, irin nau'in abincin da mutane suke ci. Wa nabatan, da kuma nabat shine hasha'ish, ita tsirrai, mimma ya'kuluhu ad-dawab, wanda dabbobi suke ci. Wajannatin alfafa, da kuma gonaki waɗanda suke lullube itatuwa suna sarƙe da juna. Kuma in ka je garka sai ka ga itatuwa nan sun sarƙe ciki, kana iya ka shiga ko rana ba ka gani, ka sha sanyi. Allah ya ce wannan nema ce muka yi muku, ku ƴan Adam, don ku gode. Duk inda ka ga wasu itatuwa sun haɗe, sun yi kyau, sun ba da farma mai kyau, Allah ya ce mu ne muka yi wannan, mun sani. Kuma ba mun yi shi ba ne a banza, mun yi ne nema gare ku, ku ƴan Adam. Amma dai ku sani, ai sura za ta koma dai abin da ta faro magana, tana bayani ne akan musu da kafirai suke yi na tashi alkiyama. Suna ganin in an mutu ba za a tashi ba, shine sai Allah ya dawo da mu don me? A ci gaba da bayanin cewa kiyama fa gaskiya ce. Sai Allah ya ce inna yawmal fasli, lalle fa ranar yin hukunci tsakanin halittu, kana miqata, ya kasance iyakantacce ne, ma'ana maw'idan muhaddadan lil awwalina wal akhirina, shi ranar tashi alkiyama alƙawari ne, lokaci ne Allah ya iyakance shi, wanda ya mutu ran farko da wanda ya mutu ran ƙarshe duka za a dore guda, wannan fayini yana nan. Shi wannan yini sunan shi yawmul fasli, ranan bayani a rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, wanda ka ci haƙƙin shi a ranar nan za a biya shi, yana nan. Wannan koda baka yadda ba sai ya zo. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan rana yawma yunfakhu fi suri, shi ne ranar da mala’ika zai yi busa a cikin ƙaho, shi ne Israfil zai yi busa a cikin ƙaho. Fata'tuna afwajan, sai ku mutane ku zo jama’a da jama’a jama’a, ma’ana kowace jama’a ta zo tare da annabinta. Kullu ummatin ma’a nabiyya, fata'tuna afwajan, sai ku zo jama’a jama’a, gangi gangi. Gane ku? Allah subhanahu wa ta’ala yake cewa wa futihatis sama'u, a ranan nan fa za a tsage sama a bude ta, wace rana? Rana alkiyama. Fa kanat abwaba, sai ta waye gari ta kasance ma'abuciya kofofi, za a yi mata hanyoyi da dama saboda mala'iku za su sauko daga sama. Abinda zai baka mamaki, ran da za ka daga kai kaga wannan gini ya hude ya tsatsage ya bule kana ganin sama, ka san dai abin da ya kai abin da ya kai. Ko ba haka bane? Shi ko wannan gini in an tashi kula shi, kaurinsa ya kai metar ɗaya? Bai kai ba. Amma zai baka mamaki saboda ka san dai nan an yi mai ƙarfi an hakama shi. To bale sama ba ɗaya ba, ba biyu ba, ka ɗaga kai kaga sun bule. Kaurin sama tsawon tafiyar shekara 500, amma saboda bani da ranar alkiyama ta tsatsage ko'ina. Bai tashi hankali ma. Duk wanda wannan rana bai yi mata shiri ba, to wala ya shirya, akwai tashi hankali ya ce. Wa suyiratil jibalu, za a sheƙe duwatsu, ai nusfatil jibal, duwatsu za a sheƙe shi, dutse duk girman shi za ka ga an cire shi, yana yawo cikin iska sai a niƙe shi. Fa kanat saraba, sai ta kasance kamar ƙura. Kun gane ko? Sarab shi ne shehu la haƙiƙata lahu, abinda bai da haƙiƙa, kana ganin shi amma bai da haƙiƙa, ba ka iya kamanta shi. Ku ɗauki misali, wanda ya taho ya ɗauko mota 12 na rana, saman guduron yana gudu ga rana tas, idan ka jinki guduron daga nesa yana ƙyalli, me za ka aza? Ruwa ne ko? To shi za ka kai gare su? Kana kai? Kana tahiya, kana tahiya, sai ka kusan togunin sai ka hangi wasu can gaba, ba su da haƙiƙa. To dutse zai niƙe kana ganin shi, ka je ka nemi taɓa shi ma babu shi, an sheƙe shi. Ƙiyama kenan. An sheƙe shi. Fa kanat saraba. Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada. Kun ga jahannama ta kasance madakata ce. Ailin tagina, ga wanda suke wuce dokoki na Allah. Kun gane ko? Ai marjan limutajawizina hududahum fi shirk, wanda suke tsallake doka na Allah, suke shirka da kafirci. Ma'aban makoma ce a gare su. Kuma yadda Ibn Abbas ya ambata, ita jahannama tana da gates guda bakwai. In mutum ya zo tsallaka watan jahannama sai an bashi gate pass, ko me yake ce mai? In ka zo za ka shiga wuri wanda ba a shiga sai da takarda, wannan katin da za a ba ka, ka ba su abin su ne shi? Lese ba sai ko? To sai ka zo da lese ba sai bakwai ka tsallake jahannama. Ka zo sai a dakatar da kai. Ai ma tambayi akan kalmar tauhidi, in ka ba da amsa ka wuce gaba sai a tsaye da kai a ce kai bayani akan sallah, kai bayani akan sallah sab, ka wuce gaba a ce kai bayani akan zakka, ka wuce can a ce kai bayani akan azumi, ka wuce can a ce kai bayani akan hajj, kai bayani a ce to kai bayani akan umara, ka wuce gate na ƙarshe shine a ce to a bincike ka wa ka ci haƙƙi wa ya ci haƙƙinka, ina mazalim ka ci haƙƙin wani ka ci haƙƙin wani ka ci haƙƙin wani dala ranan nan ko ka sha kwaya kana kwana Allah ya jabira ayin ka ga mutun da haka da ba ya samu na to nan ne sai Allah subhanahu wataala ya ce ku je ku duba idan bawa yana da wasu nawafil a diba a biya mutane haƙƙinsu, nan ne a dan fifisga a fifisga a biya sai ka wuce kowa a kai wannan guri yana nan yana jiran inna jahannama kanat lisada. To sai dai su muttaqai masu jin tsoron Allah jahannama ba makoma bace gare su, dan haka Allah zai yi sanadin da za su wuce. Amma litaghina ma'aba, ga masu wuce doka ta Allah masu kafircewa Allah ta hanyar shirkar sauransu, to ita jahannama makoma ce a gare su. An gane ko? Allah madaukin sarki ya samu dace. At-taghin sune al-mutajawizin li hududillah, sune wanda suke tsallake dokokin Allah ta hanyar shirka da zalunci da kuma saban Allah da abin da ya kama da wannan. Labithina fiha ahqaba, za su zauna a cikin wutar jahannama ahqaba shekaru masu yawa. Labithina fiha ahqaba, za su zauna a ciki shekaru masu yawa. Almasihin sabani akan ahqab jami ne na haqab, ma'ana zamunna masu tsawo, wasu na cewa duk guda ɗaya yana kai shekara 80 ko abin da ya kama da wannan. Almuhim dai za su zamana a cikin dubban shekaru wanda ba su da ƙarshe, ba a ce za ka zamana nan shekara ba adadi. Ita wuta wanda ya shige ta, inda ya shige ta ta hanyar yana shirka da Allah ko yana kafirci ga Allah ba ya fita. Isa malamai suka ce inda a ce ɗan wuta zai san bayan ya shekara miliyan 100 cikin wuta akwai da za a yi kashe shi, to da ji daɗi. Kamar yadda ɗan aljanna inda ya san zai shekara miliyan 500 a cikin aljanna, wata rana a ce mai zai hita, to da ran shi ya bace. Shi yasa aljanna babu baƙin ciki, ko shiga ya shiga ne. Jahannama babu farin ciki, duk wanda ya shiga, inda ya shiga da kafirci ko da shirka ya shiga ne. Amma da suke samun ceto wanda za su shiga suna da ɗan imani, imani a zuciyarsu, ko ba haka ba ne? Wannan su wata rana ana sa ran ceto ya shahe su, amma wanda ya shiga jahannama da shirka ko da kafirci, kun gane akwai bambancin shirka da kafirci? Duk shirka kafirci ne, amma ba kowane kafirci ba ne shirka. Duk mushriki kafiri ne, amma ba kowane kafiri ba ne mushriki. Amma da mushrikin da kafirin duk wanda ya shiga wata kuma bai hita. Innal ladhina kafaru thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum, da suka kafirce suka mutu suna kafire, in sun ka shiga wuta Allah bai yaye musu, Allah kare mu da kafirci. La yadhuquna fiha bardan, ba za su dandani wani sanyi a cikin wuta ba, mana sanyi na iska ko na ruwa ba zai shahe su ba. Wala sharaban, haka ma ba za su samu wani abin sha da za su sha wanda za su ji sanyi da shi ba. Illa hamiman, sai dai ruwa mai tsananin zafi. Hamim ruwa ne wanda yana da tsananin zafi, to shi ne ruwan shansu. Wa ghassaqan, da kuma ghassaq shi ne ruwan da yake fitowa daga jikin 'yan wuta, to shi ne abincinsu, shi ne abin da za su rinka sha. Allah ya kare mu. Allah yake cewa jaza'an wifaqa, wannan sakamako ne wanda ya dace da su. An zalunce su ne a ba ba zalunce, sakamako ne dai wanda ya dace da su. Ku kula da kyau, za mu ji aya ta gaba. Shi wanda zai shiga wuta, ba a ƙara masa akan laifin shi, za a saka mai gwargwadon aikin da ya yi. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tirda mutumin da ɗai ɗansa suka rinjaye goma gomansa. Idan ka saba wa Allah za a rubuta ma zunubi guda ɗaya za a rubuta mu, amma in ka aikata lada Allah ya yarda ya karɓa, to goma za a rubuta maka. To wanda goma gomansa ba su rinjaye ɗai ɗai ɗansa ba, tirda shi. Shi yasa Allah ya ce jaza'an wifaqa, sakamako ne wanda ya dace da shi, sun yi mummuna yake an saka musu da mummuna, ba a zalunce su ba, ba a ƙara musu. Me yasa? Innahum kanu la yarjuna hisaba, domin su a nan duniya sun kasance ba sa fatan samun hisabi na ƙwarai. Su tun nan duniya ba su da tunanin su samun hisabi na ƙwarai. Kun san akwai wannan mutane, akwai wanda shi a nan duniya ai ana maganar hisabi na lahira, shi sai ya ce ban da shi. Ya ina sauraron wani yake ba da labari, salula ce aka kawo masa, ya ta yi sallah sai ɓarawo ya ɗauke. Da ɓarawo ya ɗauke, ya kira ɓarawo ya ɗauka, ya ce mai kai salulan nan ta da ka ɗauka nake son ka kawo mai ita. Sai ce malam wane na, ya ce eh, ya ce to kai haƙuri salulan nan ina son ta, bai ya dawo ma da ita. Ya san ko kwana nawa ni ina jiran ka, ba sai da katta yana Allah ya bada sa na ɗauki ke ta ba. Malam ya ce ka ji tsoron Allah, kai ba ka jin kunyar ranar lahira a zo da kai da kayan sata? Ya ce malam, ku kun ka sa tsammani da lahira, mu ba mu sa ma tsammani da lahira ba. Ka ji almuhim dai shi bai ma sa rai ba. Kun kwanaki nan muke na nan cikin kasuwa, wani ya zo su uku ne abin gane ‘yan bokanci ne masu cibba ne gudan da Allah ya tashi kashe, sai ya sa mai ƙurji tsakakkai aka yi ta magani haka ya mutu. Shi kuma gudan Allah ya zo kama shi, shi ma dai gashi. To da ya zo a firgice mu da mun ce to malam ka tuba, ya ce malam kuna ga maganar tuba, mu mun san abin da mun kai ma Allah, ba mu da rahama a lahira, ba mu maganar mutuba. Innahum kanu la yarjuna hisaba, su ba su fatan ma hisabin ƙwarai. Wannan tabewa ne, ba a yi ma Allah haka. Duk laifinka Allah yana yafe maka, babu irin laifin da Allah bai yafe ba. An kama na kisar wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ko bai ƙarshe, wani ya ga girman laifinsa yana ganin ba za a gafarta mai ba, da ya zo gurin malam ya ce mai haba ai tsakanin Allah da bawa ba a shiga. Ka je ka tuba ma Allah, Allah zai yafe ma. Ya je garin da zai tuba fa kwanan ashe ya ƙare. Ya zo zai mutu, sai mala’ikar azaba ta zo ta ɗauke shi, sai ga a mala’ikar rahama. Ai, ni zan ɗauke shi, a’a haba, ni dai zan ɗauke shi. Da ƙarshe dai, sai Allah ya sa mala’ika ya yi hukunci tsakanin, sai ce, a je a auna ƙasar da ta yi kusa, in ya yi kusa da ƙasar tuba ne, to shi zai mala’ikar rahama ya karɓi ran shi. In kuma ya yi kusa da ƙasar inda ya yi zunubi ne, mala’ikar azaba ta ɗauki ran shi. Sai Allah subhanahu wataala ya ce a rage tsawon ƙasar da zai je don ya tuba, aka rage ana aunawa, sai aka ga ya fi kusa da ƙasar da zai tuba, sai mala’ikar rahama ta ɗauki ran shi. Mala’ikun azaba suna cewa bai taɓa alheri ba, suka ce to ai ya zo zai tuba. Menene mahalin shahid? Ta yi fatan rahamar Allah. Allah mai tausayi ne mana, Allah mai tausayi ne, Allah ka tausaya mana. Allah ya ce wa kadzabu bi ayatina kidzaba, sun ƙaryata ayoyin mu ƙaryatawa. Allah ya ce wa kullu shay'in, kowane irin abu da ɗan adam zai yi a nan duniya, ahsaynahu kitaban, mun ƙididdige shi, mun san shi, lissafewa. Kun fahimci Hausa? Duk wani abu da ɗan adam zai faɗa ko zai aikata yana nan a rubuce. Allah ya ce wallahi mun ƙididdige shi, ahsahu Allahu wa nasuhu, Allah ya lissafe ku mutane kuma manta da abin da kuka yi. Allah ya ce mun ƙididdige shi, mun sani. Ba wani abu da zai wuce ilimin Allah, komai Allah da iliminsa yana sanar da shi. Shi yasa Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba, dukkan abin da ɗan adam ya aikata mun ƙididdige shi kuma a rubuce. Wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin, ku mutane ku sani kuna da masu kula da duk abin da kuke yi, masu kalmici ne kuma suna rubuta duk abin da kuke aikatawa. Allah subhanahu wata'ala yake cewa sai a ce dawa su waɗanda suka kafircewa Allah, fadhuku kudandani azaban Allah falan nazidakum illa azaba, ba za mu dandana muku komai ba sai dai azaba, shi kadai za mu nika kara muku a cikin rayuwar da za ku yi a cikin wuta. Allah ce inna lilmuttaqina mafaza, lalle fa waɗanda suka ji tsoron Allah suna da nasara, suna da rabauta. Menene rabauta? Huwa aljanna, ita ce aljanna, babu rabo da yake aljanna. To inna lilmuttaqina, waɗanda suka ji tsoron Allah mafaza, suna da aljanna, za su rabauta da samu aljanna. Ita ko aljannan nan ga wasu abubuwan da a ciki, hada'iqa, akwai gonaki lambuna masu kyau, wa a'naba da kuma inabobi masu daɗi. Malamai suka ce abin tambaya shi inabi shi kadai ne abinci, shi kadai ne kayan marmari? Kasancewar larabawan wannan lokaci suna jin daɗin inabi, kuma ana zo musu daga inabi, da inabi daga Ta'if. Sai Allah ba su misali, shi in wanga inabi ne da kuke jin daɗin shi, to akwai wanda ya yi shi daɗi a aljanna, shi sai aka ambaci inabi. Amma ba dan shi kadai bane, akwai nau'in abubuwa, fiha ma la aynur ra'at, a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba, wala khatara ala bali ahadikum, ba tunaninka bai taba kawo shi ba, yana cikin aljanna. Hada'iqa wa anaba, akwai lambuna da kuma menene da kuma inabobi a cikin gidan aljanna. Allah ya ce wa kawaiba, da kuma mataye masu kyau. Kawaib shine zawjatun jamilatun murtafi'atus sudur, mataye na ƙwarai wanda kirjinsu bai fadi ba, su ne kawaib. An gane misali ko? Mace budurwa sabuwan balaga wanda gabanta bai faɗi ba, irin su ne akwai cikin aljanna. Babu tsohon mata a cikin gidan aljanna, kun gane ko? Wata tsohuwa da mu zai ce mata ai sai ba ta shiga aljanna, ta je ta fashe da kuka, zai ce ku kira ta, ina nufin in za ki shiga aljanna sai an canza ki daga tsohuwa an mai da ke matashiya, haka za ki shiga aljanna. Haka ma namiji, babu tsoho a aljanna, sai an canza ka, an yi diresin ka tak, sai ya saka aljanna. To haka ma suke. To nan malamai suka ce wa kawaiba a taraba, da ‘yan mataye su ne kawaib, wa'inda gabansu bai faɗi ba. Wannan ya haɗa da horin in, kuma ya haɗa da mataye namu da suka yi iwa da suka ji aljanna, su ma gabansu za a tada shi. Allah ce a taraba ay mustawiyatun fi sinni, wa'inda shekarunsu ba su wuce juna ba, shekara 33 su ne a cikin gidan aljanna. Ka san mata masu daɗin mu'amala ko a duniya daga shekara 30 zuwa sama, to sun yi daɗin mu'amala, sannan hankalinsu ya ko sun fara, hankalinsu ya fara zamanasu. Kun gane misali ko? Hankalinsu ya fara zamanasu. Ɗan duk da yake da ƙaramin mace wadda take da ƙananan shekaru, sai da shi ta haƙuri. Ɗan abu kaɗan tana ganin koyo kasa ke na wani zai aure ni. Amma da ta kai shekara 30 da wani abu tana ganin ga yara, ga girma ya zo, ga kaza, sai ka rinka kallon ta kana ai kamar ba wance ba, an yi hankali. Allah ka ba mu aljanna. Allah yake cewa kawaiba atraba, da ‘yan mataye wa’inda suke sa’annin juna a wajen shekaru. Wa ka’asan dihaƙa, da kuma kofuffuka na giya wa’inda suke a cikin ‘yan aji. Malamai suka ce ka’as, kofin da akwai giya a ciki. Su larabawa ba su ce ma’a ba ka’as, sai dai kofin da akwai giya a cikinsa. Ina wa ka’asan dihaƙa, da kofuffuka na giya ta aljanna sun da suke a ciki. Kusan aljanna babu kura, babu ƙasa, ba sai an ruhe abu ba. Nan ma duniya kana tsoron kai ya lalace ne, haka komai a buɗe yake. To za ka sha giya ta aljanna wadda babu maye a cikinta. La yasma'una fiha lagwan, su ‘yan aljanna ba za su ji zance yasasshiyar magana ba a cikin aljanna. Lagwan shine kalaman ba'ilan, ba za su ji zance yasasshe ba wanda bai dace ba. wala kidaba sannan ba za su kade ta junan su ba ya aljanna ba sa mutum bai magana ka ce ƙarya ne an wuce wannan guri sashin su baya menene baya ƙarya ta sashi Allah yace jaza'an min rabbika wannan kyauta ce daga gurin ubangijinka ata'an hisaba kyauta ce cikakkiya hisab cikakkiya ku duba can sai an kace jaza'an wifaqa ko samako ne da ya dace da su amma ne sai an kace ata'an hisaba kyauta ce wadatacce dan kace hisaba anan ba lissahi ba wadatacce kamar yanzu in mutum kai musu kyauta kace hasbi ko hasbuka ya ishe ka hasbi kaza kaza ya ishe ni ina ata'an hisaba kyauta ce cikakka kai dai a baka goma a tattara masu kuma a baka aljanna waye aikin shi zai kai shi aljanna Kaisa babu amma sai Allah ya dibi kadan aikin din da kai sai a ce an baka aljanna za mu gode wa Allah ba duk shekara nawa zaka yi duniya ka rade shekara 200 a duniya kuma a baka aljanna aljanna wasa ce ta dindindin kyauta ce da Allah yake Allah kai mu ne kyauta aljanna Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa rabbis samawati wal ard shi Allah shine ubangijin samai da kasai wama bainahuma kuma shine yake ubangijin halittun da suke tsakanin samai da kasai shi yake juya al'amuran su Ar-Rahman Allah subhanahu wataala shine mai rahama wanda rahamarsa ta wadaci bayan sa duniya da lahira la yamlikuna minhu khitaba babu wanda yake da mallakar yin magana a gaban Allah sai da izinin Allah mana ya anka taro a gaban Allah ranar tashi alkiyama babu wani da ya isa ya buga kirji ya ce shi wani na zai ce wani abu a kowa sai da ya saurara la yamlikuna minhu khitaba ba sa iya yin magana a gaban Allah su halittu kenan kun fahimci Hausa yanzu wannan ayar in ka fahimci ta sai wani ya ce ma shi a lahira zai yi maka gata a matsayin shi nawa bai da wannan daraja Allah ya ce la yamlikuna minhu khitaba babu wanda ya sashi magana a wannan rana gaban Allah subhanahu wataala yawma yaqumu ar-ruh kuna tare ni ko ranar da ruh zai tsaya malama suka ce ruh shine jibril ruhul amin shine jibril alaihi salam wal mala'ikatu da mala'iku saffan sai su tsaya su yi safu sai su tsaya su yi safu ako duba kaga shi ruhu in an dauka jibril ne mala'ika ne ko ba mala'ika bane wal mala'ikatu sima mala'iku mala'iku ne ko ba mala'iku bane dan me shi an ka debe shi daban su kuma aka debe su daban na ayi mana ishara a kowane tsari wani ya fi wani kayyade da wannan a tsari na mutane kai ka san daraja wani ta haita ka in kana son ka zauna laya ka kayyade da haka shi yasa ko a mala'iku daraja wasu da ta wasu ba ɗaya ba shi ruhun nan mala'ika jibril in an zo kiyama zai tsaya a gefe kamar sai a ce kai kaɗai gayya na Allah subhanahu wataala da yake muna bayani akan mala'iku akwai mai fika-fiki biyu ko ba haka bane akwai mai uku akwai wanda yake da ƙari akan haka amma jibril nawa gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga jibril gani biyu lokacin da ya isra'ila mi'raji ya gan shi yadda yake sannan yadda za a fara aiko shi da wahayi ya gan shi shi ya ba mu labari ya ce lahu sittimiyat janah yana da fifike 600 kowane fifike ɗaya na jibril yana game tsakanin sama da ƙasa 600 gare shi in ya koma gehe ya tsaya dan Allah shi da mai fifike biyu sun zama ɗaya ba su zama ɗaya amma abin da Allah yake son ya mana ishara duk da girma na jibril da matsayi da Allah ya masa in ana maganar Allah shi ɗan kallo ne shuru na zai yi sai abin da Allah ya da shi shi sai Allah ya ce yawma yaqumu ar-ruhu ranar da Jibril zai tsaya wal mala'ikatu da mala'iku saffan sun yi safu la yatakallamuna ba sa yin magana kun gane ko malama suke ce magana nan ba za su cece kowa ba illa man adana lahu arrahman sai dai wanda Allah ya izini cewa a cece shi qala sawaba kuma wannan mala'ika da aka izini zai fada magana ta daidai daga cikin amintattun Allah jama'a ahlitun da Allah yayi wa'inda Allah ya zaba amintattun shi ya ba mu labari akwai Jibril dan da ya sauka da Qur'ani sai Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ko ba haka bane ruhu amintacce shi ya sauka maka da Al-Qur'ani to Jibril duk da yadda Allah ya amince masa Allah ya gaya mana cewa ran kiyama shi bai sai ce na ce ciwana ba sai dai Allah ya masa izini ko duk wani mutum da zai ce shi malam wane ne bai da shaida a Qur'ani cewa shi amintacce ne akwai shi to amma yanzu an samu wasu daga cikin malaman da suke ganin ranar kiyama za su yi maka amfani wai ka kama su kiyama ba sace kiyama ba wasa ba ce mana wane ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar faɗa a saura ranar kiyama shi ne manzon Allah amma Issa Fatima jinin manzon Allah kiranta ya ce ya ta Fatima ki neme ni duk abin da kike so a duniya in yi miki amma a ranar lahira a gaban Allah bai yi miki komai kina wannan ya nuna shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja fa ya san Allah ya fifita shi akan kowa amma bai buga kirji ya ce zai yi ma Issa Fatima gata ba gaban Allah wai sai wani ya zo ya yi rawani ya ce wai ranar kiyama zai ce cika ai ka san ya wai da ke mahaukaci ne da take tambaye shi a suwa in a daraja ne to bai kai manzo Allah ko goda ba ai ko haka bane eh a mutane ne eh a mala'iku ne to amintaccen Jibril ne shi ma shiru zai yi aka ta shiga ta tayinka bi Allah ka rike Allah mai manzo Allah ya ce rike shi saura ka bar ma Allah za a yi ce to Allah zai ce ku ci ciwa ci ci shi fa qala sawaba kuma zai fadi daidai Allah ce zalika al-yawmul haqq wannan yini da babu shakka a cikin sa shine zalika al-yawmul haqq wannan yini gaskiya ne ma'ana la shakka fi wuqu'ihi dana al-qiyama babu shakka zai faru saboda ka fa man sha takhadha ila rabbihi ma'aba duk wanda yake so ya riki abin da zai koma da shi zuwa ga Allah ai ma'ab abin da zai koma da shi gurin Allah ya je da guzurin shi an gane misali ai fa man sha an-najat min azab wanda yake son ya kukuta da azaba nan wannan yini falyattakhidh marji'an hasanan ila rabbihi to ya riki makoma ta kwarai zuwa ga ubangijin shi kai aikin kwarai zuwa ga Allah shi zai kubutar da kai da rigima ta tashin alkiyama to ka je yadda ake yi da mutum ya zo ya ce wa ne bai ni sai ka ce a'a ni dai na bin manzon Allah ikaza a'a ni irin nan manzon Allah zan to wannan shi zai sa ka samu makoma mai kyau in ka koma ga Allah to sai Allah ya sa ka samu kubuta amma duk wanda ya zo yana kame to wallahi ya kiyaye lahira wallahi ba wasa bace ta wuce wasa inna anzarnakum azaban qariba lalle mu muna yi muku gargadin azaba na kusa shine azaban tashi har kiyama duk ba na jin kiyama ba kiyama na kusa take shine qariba azaban ranan kusa kullu ayatin qarib duk abin da zai kusa yake kana ganin kamar kiyama nan dogon zance ne a'a da kas wala in kai dogon hamma wani kwaro ya fada ma ka kasa dawowa shikenan ba kiyama ka ta tsaya in kai dogon kwana ana tashi lokacin sallah ka tafi yanzu dukkan mun ne muna bakin gaba ne dan haka mu yi kokari mu ji tsoron Allah mu nisanci husa ta Allah dan me mu koma da Allah da abin da ya dace yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah ranar da dan adam zai ga abin da hannayensa suka gabatar duk aikin da kai na sharri dannan zaka ganshi aikin da kai na alkhairi zaka ganshi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri a ranan nan zai ce kai cuna da na kasance ni ma na zama turbaya an ce shine hakan zai faru lokacin da Allah subhanahu wataala zai tara dabbobi ya musu hisabi ayi kisasi wadda ta tuni wata wannan tarama in an kare shi Allah ce to ku zamo kasa shine kare ce ina ma ni ma duniya da ni zauna an yi ne dabba ne dan yau ace in zamo turbaya ina ce lahira tana dauke da alkhairi tana dauke da sharri alkhairin ta in ka je gaban Allah da aiki na kwarai amma Allah wanda ya je da mummuna aiki a gaban Allah to muna ji masa tsoron abin da zai same shi a ranar lahira Allah ya mana shagora akwai lokaci minti goma yana kare mana wannan sura suratul naziat Allah madaukin sarki ya yi mana jagora kenan ita suratul naziat kamar yadda muka gani sura ce makkiya dukkanin surar an saukar da ita ne a makka suratul naziat na to mu bari mu bar shi na gobe sai mu tashi mutaya nan gobe Allah kada insha Allah sai mu hada naziat da sura ta gaba inda ina garin ba ta kai suratul nabiyawa Allah ya mana jagora sai bayanin da muke da shi